إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو نامنا غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine majalisi na 90 a wannan yammaci na juma'a 4 ga watan Dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 2 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba ƴan uwa a majalisin mu da ya gabata mun shiga babin da yake magana kan hijira da aka yi ta farko zuwa Habasha daga garin Makka wani sashe na musulmai da suka musulunta waɗanda ake tsangwamar su ake gallaza musu ake cutar da su saboda musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu umurni su bar garin Makka inda ake gallaza musu ake kuntata musu su tafi garin Habasha domin garin Habasha gari ne da ba a cutar da kowa ba a zaluntar kowa me yasa saboda sarkin garin sarki ne adili duk da cewar ba musulmi bane amma kuma yana da adalci baya bari a cutar da wani a karkashin ikonsa to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni masahabbansa da su yi hijira su tafi wannan gari malamai karkashin wannan gabanin mu dora bayani daga inda muka tsaya wannan umurni da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sahabbansa su yi hijira daga Makka su tafi Habasha duk da dai sarkin Habashan ba musulmi bane amma dube da cewa adili ne malamai suka ce wannan yana nuna halarcin musulmai su zauna karkashin ikon wanda ba musulmi ba su zauna karkashin jagorancin wanda ba musulmi ba matukar adili ne tun daga waɗannan wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha sarkin Habasha ba musulmi ba ne yana kan addinin kiristanci amma saboda adalcinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umurni wa masu rauni da su yi hijira su tafi garinsa kuma kamar yadda muka yi bayani hakan ya faru sun yi wannan hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce su da ita adadin mutane 15 a cikin su maza 10 mata 5 waɗannan mata 5 ɗin tare da mazajen su sai zamanto iyalan gida 5 ne suka yi hijira daga garin su na Makka zuwa garin Habasha dan su tsira da addinin su to waɗannan sahabbai da suka yi hijira bayan sun yi hijira sun koma Habasha. Quraishawan Makka a da tunanin da suke shine zai yi wahala su iya zama a Habasha, kamar yadda muka yi bayani, domin gari ne da ya bambanta da garinsu, gari ne na bakaken fata, su kuma garinsu gari ne na Larabawa, fararen fata, kaga akwai bambancin launin fata, sannan kuma akwai bambancin yare, waɗannan Larabawa ne, waɗancan kuma ba Larabawa ba ne, ba sa ma jin Larabci. To kaga idan ka je ka zauna cikin jama'ar da ba sa jin harshenka, kai ma ba ka jin harshensu, mu'amala za ta ɗan yi wahala a tsakani, abin da ya shafi cinikayya da hulɗa da alaka za ta zamanto ta yi kunci saboda bambancin yare. Sannan kuma akwai bambancin cimaka, abincin waɗancan baƙaƙen fata ba lallai ya zama iri ɗaya da abincin Larabawan nan ba. Sannan ga bambancin yanayi weather kenan. To suna ga waɗannan dalilai ga baki ɗayansu za su iya zama ƙalubale ma waɗannan wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha ɗin, wanda suna ga ala tilas su da kansu za su dawo garinsu, zama a can ba zai yiwu ba, saboda ba su saba da al'ummar ba, ba su saba da ɗabi'ar al'ummar ba, sannan yaren al'ummar ba irin tasu ba ce, cimakar al'ummar ba irin tasu ba ce, waɗannan dalilai za su lazumta musu dole su dawo garinsu. To amma da suka isa Habasha, maimakon su fara tunanin dawowa ko kuma su dawo ɗin, sai suka ga sun share guri sun zauna, ba sa tunanin dawowa, ba sa nazarin garin Makka, sun ma fi samun nutsuwa a inda suka yi hijiran, saboda suna samu su yi addininsu a sake, saboda addinin nasu shine gabansu ba duniya ba, domin inda duniya ce a gabansu ba za su fita su bar gidajensu da kadarorinsu da dukiyarsu da abubuwan da suka mallaka su fita su bar shi su yi hijira su je inda ba su mallaki komai ba, ba su da kowa, ba su da komai, saboda duniyar ba ita ba ce hamminsu, ba ita ba ce burinsu, lahira ita ce burinsu, ita ce babbar fatansu. Ba mutan Makka da suka ga mutanen nan sun yi hijira sun tafi garin da ba su san shi ba, ba su saba da shi ba, ba su san ƴan garin ba, ba su saba da su ba, kuma sun share guri sun zauna a sake cikin walwala da kwanciyar hankali, sai suka sake lale, aka yi meeting kamar yadda muka karanta a baya, suka tura jakadunsu guda biyu kamar yadda muka gani a baya, Amr ibn al-As, Allah yarda da shi, ya musulunta daga baya, amma a lokacin bai musulunta ba, sannan da Abdullahi bin Abi Rabi'a, shi ma daga baya ya musulunta amma a lokacin bai musulunta ba. Aka tura waɗannan jakadu guda biyu su tafi Habasha, su je gurin sarkin Habasha da kuma fadawansa da 'yan majalisunsa da masu sarautu na ƙarƙashinsa, su je su same su, su ruɗe su, sai aka tara dukiya mai yawa wacce za a tafi da ita a matsayin cin hanci. Wannan gaba a nan muka tsaya makon da ya gabata. Aka tura jakadun nan guda biyu, aka tara dukiya mai tarin yawa, aka ba wa jakadun guda biyu, Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Abi Rabi'a. Mutan Makka suka aika su su tafi Habasha, su je su samu sarkin Habasha da shi da masu sarautun da suke ƙarƙashinsa da 'yan majalisunsa masu bashi shawari da waziransa. Idan suka je da wannan kyauta da aka haɗa gabanin su je ga sarki, su fara da ƙananun masu sarautu da masu bashi shawari, masu ba wa sarki shawari, waziran sarki, a fara da su. Idan aka saye su da abin da aka je musu da shi na cin hanci, sai a ce musu muna so ku goya mana baya in an je gaban sarki, za mu nuna wa sarki cewar mutanen nan da suka taho daga garinsu, suka taho garinsa, sun fito na fito ne da mutanensu, kuma sun bar addinin mutanensu, sun taho garinka ya kai sarki, kuma kai din ma ba su karɓi addininka ba. Saboda haka alfarmar da muke nema gurinka ya sarki, kamar da su gurin danginsu su suka fi cancanta da su. Za mu gaya wa sarki haka, ku kuma sai ku mara mana baya. Wannan abin da jakadun mutan Makka suka yi tsakaninsu da masu ƙananun sarautu da waziran sarki, suka ɗauki dukiya mai tarin yawa suka ba su, sai suka ce, magana ku haka ce, in mun je muku za mu mara muku baya. Saboda an ba su cin hanci. Waɗannan jakadu na mutan Makka suka ce, abin da muke fata kar sarki ya ba su dama su yi magana, kar sarki ya ji ta bakinsu. Idan har muka yi magana ku mara mana baya, shikenan sarki kawai sai ya mai da su. Suka ce, ku kwantar da hankalinku, za mu yi duk yadda kuke so. Sai kowane waziri cikin waziran sarki suka ɗauki dukiya mai yawa suka danƙa masa. Masu ƙananun sarautu haka aka bi, kowane ɗaya daga cikinsu ana danƙa masa dukiya mai tarin yawa. A nan suka yi ittifaki, waziran sarki suka yi ittifaki, waziran sarkin Habasha, cewar idan aka je gaban sarki za su mara wa jakadun mutan Makka baya. Sannan masu ƙananun sarautu su ma suka yi ittifaki, cewar idan aka je gaban sarki za su mara wa jakadun mutan Makka baya, su ne Amr ibn al-As da Abdullah ibn Abi Rabi'a. To bayan an gama da waziran sarki, an gama da jakadu, waziran sarki da masu ƙananun sarautu, sai jakadun mutan Makka suka taho gurin sarki, suka taho fadar sarki, fadar sarkin Habasha. Da suka zo ga sarki sai suke cewa, ya kai mai martaba, mun zo maka daga yankin Larabawa, garin Makka, ba don komai ba, saboda akwai wasu wawaye daga cikinmu da suka fita daga cikinmu, suka kangarewa iyaye da kakanni da addinin iyaye da kakanni, suka bijire musu, suka zo garinka, kai ma da suka sauka garin naka ba su shiga addininka ba. Bayan sun bar addinin iyaye da kakanni, sun bijire musu, sun kangare musu, kai ma gashi sun zo ba su shiga addininka ba. To shi ne mutanensu, danginsu, iyayensu, kawunansu, baffaninsu suka turo mu zo gurinka, mu nemi alfarma gurinka da kamar yadda su gunsu, domin su suka fi cancanta da su. Suka yi waɗannan jawabai wa sarki, suka ce, kuma mun riƙo maka ma ɗan tsaraba. Dama sarkin Habasha abin da ya fi sha'awa fata, yana son fata, musamman irin fatu na raƙuma. To su kuma mutan Makka dama mutane ne wanda suke da raƙuma, Allah ya musu albarkar raƙuma. To sai suka riƙo fatu na raƙuma, suka taho da su a matsayin kyautawa sarkin Habasha, amma a zahiri cin hanci. Suka zo da shi gurin sarkin Habasha. To sarkin Habasha da ya saurari bayanansu, gabanin ya mai da martani, sai waziransa suka yi farar, suka ce, kai, amma maganganun jakadu guda biyu na akwai kama hankali ya mai martaba. Mun gamsu da bayanansu, su ashe an riga an saye su. Masu ƙananun sarautu su ma suka mara wa magana baya, suka ce, kai, wannan magana sarki a dube ta da kyau, magana ce mai muhimmanci. Ta yaya za a yi mutane su sabawa danginsu da iyayensu da kakanninsu da kawunansu da baffaninsu, kuma su ke shiga addininsu, su taho garinka, kuma kai din ma ba za su shiga addininka ba? Kai, waɗannan mutane bai kamata ma a saurare su ba, kawai a maida su. Masu ƙananun sarautu suka jaddada. To sarkin Habasha mutum ne mai tunani, mai zurfin tunani, mutum ne mai basira, mutum ne mai lissafi, mutum ne mai sanin ya kamata. Bayan waziransa sun gama magana wajen mara wa jakadun nan baya, bayan an riga an saye su, masu ƙananun sarautu su ma sun gama magana, martanin da sarki ya bayar ya ce, na rantse da Allah ba zan mai da su ba. har sai na ji ta bakin su. Suna da haƙƙi, suna da ƴanci in saurari numfashin su, in ji me suke tafa da shi. Idan na saurara anan kuma sai na auna na lissafa na gani. In har abin da kuke faɗi din da gaske ne, shikenan sai in mai da su. In kuma ba da gaske bane, ba da za a yi na mai da su. Ta yaya za a yi mutane su zaɓi gari na, garuruwa nawa suka tsallake suka taho gari na, ni kuma danni ne butulu in mai da su? Masu mulki nawa suka tsallake suka ce sun ji sun gani ƙarƙashi na suke son zama, ni kuma saboda wawa ne sai in mai da su? Ai in ku wawaye ne, ni ina da dawayo. In ku mahaukata ne, ni ina da hankali. Sarkin Habasha mai da martani ma waziransa da kuma masu ƙananun sarauta, kowa sai sun koyar da kansa. Saboda me? Saboda sun zauna gaban mai basira, mai tunani, mai hangen nesa. Ba wanda ana ingiza shi zai ingizu ba, ana tura shi zai turu ba. Yace aje a kira masa waɗannan mutane wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Habasha. Ya aika a kira su, ɗan aike ya je ya same su. Ya ce musu, sarki yana kiran ku. A nan dai jakadu su abun bai musu daɗi ba. Amr ibn al-As da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a sun so da sarki ya saurari maganar su, kuma ya aiki da ita. Abun sai bai musu daɗi ba. Sarkin Habasha Najashi ya tura aka kira waɗanda suka yo hijira zuwa garinsa. Lokacin da ɗan aike ya zo gare su, ya ce sarki yana gayyata ku fadarsa. A nan sai suka fara tunani, to yanzu in sun je, wane martani za su mayar wa sarki in sarki ya tambaye su? To sai wasu daga cikinsu suka ce, kar ku ɗaga hankalinku. Gaskiya ƙwaya ɗaya ce, kuma duk inda aka je ita dai gaskiyar ita ce, babu canji. Kuma ku tafi hankalinku kwance ko ɗarkarku, kuma a gaban kowaye ku fito da wannan gaskiya. Sai suka kama hanya suka tafi fadan sarkin Habasha. Lokacin da suka shiga, gabaninsu shiga, sai suka wakilta Ja'far bin Abi Talib, ɗan uwan Ali ɗan Abi Talib, akan shi ne zai yi magana da yawunsu. Saboda musulunci addini ne mai tsari, duk abin da za a gabatar a musulunce za ka ga abu ne wanda yana da tsari, yana da ƙa'idoji, ba kara zube ba. To shi ne aka ce Ja'far ɗan Abu Talib shi ne wanda zai yi magana a madadinsu. Duk tambayoyin da aka musu shi ne zai ba da amsa. To da suka shiga gurin sarkin Habasha Najashi, farkon tambayar da ya fara musu ita ce, wannan wani addini ne wanda kuke bauta da shi? Kun bar addinin mutanenku, kun bar garinsu, kun taho garina, ba ku shiga addinina ba, addinin Kiristanci kenan. Sannan ku ba ku shiga addinin Yahudanci ba. Waɗannan duk mun san addinai ne, mutanenku mun san addinin da suke bauta a kansa. Sannan Yahudawa mun san addinin da suke bauta cikinsa, haka addini na Kiristanci in ji shi, ni ma na san wani addini ne. To ku kuma wannan addini naku wani irin addini ne? Ni ban taɓa jin labarinsa ba. Ja'far ɗan Abu Talib, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi, sai ke cewa, ya sarki mai martaba, da mu mun kasance muna kan shirka, muna bautan gumaka, abubuwan da hannunmu muke ƙerawa ya sarki, kuma wai mu zo muna musu sujjada, abubuwan da ba sa amfanar da mu, idan cuta ta zo mana ba za su iya tunkuɗewa ba, ga su nan ko motsi ba sa yi, mu muke musu ɗawainiya, mu muke musu hidima, da mun kasance wannan ibadar da muke yi kenan. Sannan mun kasance muna cin mushe, sannan muna munana makwabtaka, ba ma kyautata wa makwabta, sannan muna haramta halal, mu halatta haram, muna zubda jini a tsakaninmu, da wasu abubuwa irin waɗannan miyagun ɗabi'u da da muka kasance muna tafiya a kansu. Sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗoki, ya kawo mana taimako, ya kawo mana agaji ta hanyar aiko mana manzo daga gurinsa. kuma manzan a cikin mu yake, mun san shi ko shi wane ne, mun san iyayensa, mun san kakaninsa, mun san asalinsa ba bare bane. Sannan abu na biyu a cikin mu ya taso, mun yadda da amanar sa babu wanda ke tuhumar sa da ha'inci a cikin mu. Sannan a cikin mu ya taso mun san gaskiyar sa, bamu taba kama shi da ƙarya ba tun daga haihuwar sa har zuwa lokacin da aka aiko shi. Sannan mutum ne dan halal wanda ya san girma da girmamawa, duk wanda ya masa alheri baya bari ya tafi a haka, shi ma sai ya rama masa, sai ya masa mukafa'a. Duk dai halayya da ɗabi'u na kirki ya sifanta da su. Sai gashi Allah maɗaukacin sarki ya aiko mana shi, abin da ya aiko shi kuma da shi shine waɗannan gumaka da muka sassaƙa da hannayenmu, ba za su fishe mu ba. Mu bar bautansu mu dawo bautan Allah shi shi kaɗai, wanda ya halicce mu, ya halicci sammai, ya halicci ƙasai da bishiyoyi da tsirrai da dabbobi da tsuntsaye da aljanu da mala'iku, mu dawo bautansa shi shi kaɗai. Sa'an nan kuma mu fara sadar da zumunta, ko mu ci gaba da sadar da zumunta. Dama abu ne wanda tun baya mun kasance muna tafiya a kai, da ya zo sai ya jaddada mana. Wannan ya nuna kenan ba wai so yake ya rushe addininmu ba, dan da so yake ya rushe ai yana daga cikin ɗabi'un da muke tafiya a kai sadar da zumunta, da shi ma sai ya rushe shi. Amma da ya zo sai ya duba munanan abubuwa da muke aikatawa ya rushe, kyawawa kuma wanda muke aikatawa ya jaddada su, saboda mu mun saba muna sadar da zumunta a cikinmu. Da ya zo sai ya ce sadar da zumunta abu ne mai kyau. Sannan mun saba muna girmama bako, da ya zo sai ya ce girmama bako abu ne mai kyau. Ya duba abubuwan da muke kyawawa sai ya mara musu baya, abubuwan da muke munana sai ya kushe su. Wannan na nuna kenan ba wai ya zo mana ya rusa abin da muke tafiya a kai, dan da ya zo ya rusa abin da muke tafiya a kai ne har kyawawan ma zai rusa su. To wannan ya sa muka fahimci gaskiyarsa, muka karɓi abin da ya zo da shi. Sai zama yanzu ba ma bautan kowa sai Allah shi shi kaɗai, wanda ya yi sammai, ya yi ƙasai, ya halicce mu, ya halicci kowa, ya halicci komai, yake gudanar da dukkan al'amura. Sai Ja'far ya yi shiru. Najashi da ya ji bayanai suna shigansa, sai ce kana da dalili dangane da wannan maganar taka da kai? Ya tambayi Ja'far ɗan Abu Talib. A daidai wannan lokaci da Najashi yake magana, ya gayyato masu ibadansa, ma'ana masu ibadan garinsa, masu kula da coci-coci na garinsa, waɗanda suke da kima da matsayi a addininsa. Ya gayyato su, sun zo sun zauna a gefensa, kowa ya buɗe littafinsa na Injila, wannan ya buɗe Injila, wannan ya buɗe Injila, wannan ya buɗe Injila, suna kallo suna sauraro me zai je yanzu. To a lokacin da Najashi ya tambayi Ja'far ɗan Abu Talib cewa shin kana da wani abu na dalili a hannunka da zaka kare waɗannan maganganu naka da kai? In kana da shi zo mana da shi mu gani. Ja'far Allah maɗaukakin sarki yadda da shi sai karanta farkon suratu Kahf, Kaf ha ya ayn sad, dhikru rahmat rabbika abduhu Zakariya, ya karanta wani adadi na ayoyi farkon wannan sura din. Najashi yana jin ayoyin sai ya fashe da kuka, hawaye ta zuba masa har ya jika masa jeminsa. Su ma waɗannan masu ibada waɗanda suke kula da coci-coci, wanda suka buɗe littafin Injila gabansu, su ma hawaye ya dinga kwaranya a idanunsu har sai da ya jika musu takaddunsu da suke gabansu saboda kuka da suke rabzawa. Najashi ya ce, kai, wannan maganar da ka karanta Ja'far ya yi kama da abin da Musa ya zo da shi, ina ga guri guda suka fito. Maganar nan ba ta yi kama da ta mutum ba. In ji Najashi, sai ya ce, ku tafi ku je ku ci gaba da ibadanku, na ga wanda zai tsangwame ku, na ga wanda zai taɓa ku. To a nan gurin jakadun mutan Makka ba su yi nasara ba, saboda Najashi ya saurari
ta bakin su waɗannan wanda suka yi hijira sun kawo masa bayanai da dalilai da hujjoji gamsasu waɗanda ya gamsu da su. Wannan yasa ya ce ya ba su dama su je su ci gaba da ibadarsu, ya ga wanda zai tsangwame su, ya ga wanda zai yi fito na fito da su, ya ce wallahi ba zan mai da su ba. Ya ce ku je ku yi zamanku, ku ci gaba da kuma ibadunku. To a nan sai jakadun mutan Makka sai suka fita daga fada da Amr ibn al-As da Abdullah ibn Abi Rabi'a. Da suka fita daga fada, to yanzu dole a sake canja nazari da tunanin yadda kuma za a sake biyo wa sarki, tunda yanzu sarki yaki ya amince ya mai da wanda suka yi hijira saboda ya gamsu da dalilansu. To a cikinsu su biyu, kamar yadda mai riwayar ke ba da labari, Ummu Salama Allah yarda da ita, ta ce cikinsu Abdullah ibn Abi Rabi'a ya ɗan fi ɗan taƙawa-taƙawa hakan nan sama da Amr ibn al-As. Da suka fito sai Amr ibn al-As yake cewa wallahi ban daddara ba, gobe sai na sake dawo wa sarki, na zo na yi kwandemin ɗinsu da wasu bayanan da na san sarki zai gamsu da ni. Abdullah ibn Abi Rabi'a ya ce kai ko me zai sa kai haka, tunda har sun yi nasara, matakin farko to mu haƙura, mu juya abinmu mu koma, mutanen nan ‘yan uwanmu ne, danginmu ne, ƙabila ɗaya muka fito mu da su, dukan mu Qurayshawa ne irinsu, to ta nasara za mu cin an wulakanta su a garin bare, mu ƙyale su kawai mu juya abinmu. Ya ce wallahi ba zan ƙyale su ba, sai na gama da su, gobe na san me zan je na shiryo in zo in bayyana wa sarki, na san sarki zai yarda da ni. Zan ce wa sarki ai suna cewa Isa ɗan Maryam bawa ne, ya ce abin da zai gaya wa sarki ke, suna cewa Isa ɗan Maryam bawa ne, kawai sai ya tsaya a haka bai ƙara wani abu ba. Abdullah ibn Abi Rabi'a ya ce karkai, mutanen nan danginmu ne, kuma dole in mun haɗu a wani guri wanda yake baƙon guri mu zamanto masu tausaya musu. Ya ce shi kan zai yi, ya ce wallahi ba abin da zai hana ni. To washe gari, da gari ya waye, da safe sarki ya fito fada, Amr ibn al-As ya sake dawowa karo na biyu. Ya zo ya samu sarki yake cewa ya kai wannan sarki, ka ji abin da mutanen nan da ka ba su dama su ci gaba da zama a garinka suke faɗi kan Isa ɗan Maryam, suna faɗin magana mai girma wanda kunne ba zai iya sauraro ba, amma in kana musu ka kira su ka ji menene ra'ayinsu, menene fahimtarsu, yaya suke kallon Isa ɗan Maryam, me matsayinsa a gurinsu. Sarkin Habasha Najashi sai ya sake aikawa waɗanda suka yi hijiran nan zuwa garinsa cewar su zo yana son ganinsu. Lokacin da ɗan aike ya zo, sai suka ce to mu ko jiya ba mun zauna da sarki ba, kuma sarki ya gamsu da hujjojinmu, me sai sa sarki a yau kuma ya neme mu? Ɗan aike musu ishara cewa gashi. To shine suke tattaunawa, yanzu in sun je me za su faɗa wa sarki akan Isa ɗan Maryam? Wani daga cikinsu ya ce gaskiyar nan dai ita ƙwaya ɗaya ce, kuma duk inda kuke ku faɗe ta kar ku yi tararradi, kar ku ji tsoro. Suka kama hanya suka sake dawowa fada karo na biyu. Da suka shiga fada, sai shi sarkin Habasha yake tambayarsu cewa me za ku faɗi game da Isa ɗan Maryam? ‘Yan majalisunsa ga su nan a zaune masu ba shi shawara, ga masu ƙananun sarautu, kowa ya yi ƙiri-ƙiri yana kallo me zai je yanzu. Ja'far ɗan Abu Talib, dama shi yake magana da yawunsu, shi yake magana a madadinsu, ya ce abin da za mu faɗi game da Isa ɗan Maryam za mu ce huwa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min. Abin da za mu faɗi kenan akan Isa ɗan Maryam, za mu ce shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, kalmarsa Allah maɗaukakin sarki ya jefa wa Maryam, haka ruhinsa duka daga gurin Allah ne. Wannan abin da za mu faɗi kenan game da Isa ɗan Maryam, baiwa Allah mai ibada mai kamun kai. inji Ja'far ya faɗi waɗannan bayanai a gaban sarkin Habasha Najashi. Sarkin Habasha yace kai wannan magana mai wannan magana ba yadda za a yi yarda cewar yana wulakanta Isa ko yana aibanta Isa ko yana maganar da kunne ba zai kama. Sai ƴan majalisunsa suka fara hauragiya da hayaniya kamar suna ga alamunsa kamar yana so ya shiga addinin nan. Sai ya ce da hauragiyar da za ku yi da hayaniyar da za ku yi ba zai canja mun matsayina ba. Bayin Allah masu hijira ku je ku ci gaba da ibada ku. Duk wanda ya tsangwame ku sai na ci shi tara. Duk wanda ya takura muku sai na ci shi tara. Duk wanda ya fito na fito da ku sai na ci shi tara. Maimaita hasan ku. Sai suka kama hanyar su suka tafi. Sai ya zamanto dai har yanzu jakadan mutan Makka bai yi nasara ba. Nasarar ita ce sarkin Habasha ya fatattaki masu hijira daga garinsa, amma hakan bai yiwu ba. Haƙarsa bata cimma ruwa ba da shi da abokinsa waɗanda aka turo. To a nan sai suka fita daga fada da shi Amr ibn al-As Allah ya jada shi da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a Allah ya jada shi suka fita kamar wanda aka tsamo su daga cikin ruwa. Cikin kunya da kaskanci suka koma garin Makka. Suka je suka shaida wa mutan Makka cewar duk wani kokari da ya kamata a ce sun yi na ganin sarki ya dawo da mutanen nan amma sarki ya yaki. Sarki ya cije ya doge kuma ya ba su dama ya ba su iko in ma kai wa ɗaya daga cikin su kallon banza sarki ya lashi takobin sai ya cika tara. Saboda haka suna da cikakkiyar ƴanci na ibadansu suna can suna ibada iya san ransu. Suka koma suka mayar wa mutanen Makka wannan martani. To mutanen Makka nan fa ba su daddara ba. A gaba za mu ga makircin kuma da suka yi wanda hakan ya sa ƴan masu hijiran nan su da kansu suka dawo. To wannan shine a takaice bayani dangane da hijira ta farko da wani sashe na musulmai da suka musulunta na farko suka yi zuwa Habasha da abin da ya kai ya kawo da abin da ya faru na kokarin dawo da su da mutan Makka suka yi ta yi amma kokarin nasu ya ci tura. Haƙarsu bata cimma ruwa ba, burinsu bai biya ba. To abin da ya faru wanda shine babin da ya biyo bayan wannan babi, akwai abin da ya faru na ban mamaki, akwai gagarumin al'amari da ya faru sakamakon wannan hijira da sahabban annabi wanda suka yi hijiran suka fita hijirar. To akwai abu da ya faru gagarumin abu, wato a sababin wannan hijiran akwai al'amari mai girma da ya faru. Shine babin da ya biyo bayan wannan babi na hijira zuwa ga Habasha. Yace Islamu Umar, musuluntar Sayyidina Umar. Kenan fitan masu hijira daga Makka zuwa Habasha ya sanya ya zamanto sababi na musuluntar Sayyidina Umar. To shi yasa ya biyo baya da ambaton musuluntar Sayyidina Umar. Wannan shine sabon babin da zamu shiga. Yace wa fi dhalikal waqti aslama ash-shahmu al-humamu Umar ibn al-Khattabi al-Adawi al-Qurashi بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم. يتي أولنا اللوكتي دوالن دا سكبتا دا مكة سكبتا دو من هجرة دواغ هبشا كما يدى النبي موسى أمرني. يتي أسلم الشهم الهمام جاجر تتي سيئم تنيا مسلنتا وان ديكي ميجر من همم jarimi ya musulunta shine wa yace Umar ibn al-Khattab. Wato a daidai wannan lokaci da musulmai masu rauni suka fita daga Makka da zimmar hijira zuwa Habasha dan su tsira da addinin su, a daidai wannan lokaci wannan jajircacce nagartaccen bawa na Allah Umar dan Khattab a daidai wannan lokaci shi kuma Allah masa tawfiki da musulunta. Al-Adawi wanda ya fito da kabilar Banu Adi kabila ce cikin kabilun Qurayshawa, al-Qurayshi wanda ya fito da cikin kabilar Qurayshawa. Ba'da ma kana alaihi min karahiyatil muslimina wa shiddati adahu, bayan ɗabi'a da yanayi da ya kasance a kai na ƙyamar musulmi da kuma tsananin cutarwa da yake yi wa musulmi, sai gashi lokaci guda Allah ya nufe shi da musulunta. Alhali gabanin musuluntarsa ya kasance na farko-farko wajen ƙyamar musulmi. Idan ana lissafo waɗanda suka fi kowa ƙyamar musulmi, in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu, in bai zo na biyu ba zai zo na uku. Sannan idan ana lissafo masu cutar da musulmi, gabanin musuluntar Sayyidina Umar, idan Sayyidina Umar bai zo na ɗaya ba to zai zo na biyu ko kuma ya zo na uku. Yana dai cikin na gaba-gaba wajen ƙyamar musulmi da kuma cutar da su, domin akwai shaida da ya tabbatar da haka daga ɗaya daga cikin danginsa na jini wanda ake kiransa Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid yana cikin wanda suka karɓi musulunci da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana da dangantaka da Sayyidina Umar domin ɗan babban Sayyidina Umar. Mun gane dangantakar ɗan babban Sayyidina Umar. Shi Sa'id ibn Zaid ɗan babban Sayyidina Umar. Kenan yanzu shi menene matsayinsa a gurin Umar ta fuskar dangantaka ta jini? Ɗa yake a gurin Sayyidina Umar ko? Mahaifinsa ɗan uwa ne ga Sayyidina Umar. Kenan da mahaifin Sa'id ibn Zaid da Sayyidina Umar ƴaƴan baffanu ne. Mun gane shi mahaifin Sa'id ibn Zaid, mahaifin Sa'id ibn Zaid ɗan baffa ne ga Sayyidina Umar. Da shi da Sayyidina Umar ƴaƴan baffanu ne. Baban Sa'id ibn Zaid baffa ne ga Sayyidina Umar. Sannan baban Sayyidina Umar baffa ne ga baban Sa'id ibn Zaid. Mun gane lissafin. Na'am. To shi Sa'id ibn Zaid yake bayyanawa cewar gabanin Sayyidina Umar ya musulunta, yace wallahi laqad ra'aytuni wa inna Umara lamusiqi 'ala al-islam qabla an yuslima. Yace wallahi na ganni gabanin Umar ya musulunta, Umar yakan kama ni ya daure ni, ya daura hannaye na, ya daura kafafuna saboda na musulunta. Yace haka zan wuni, wani lokaci har na kwana a daure, hannuna ya shatin dauri, kafafuna su shatin dauri, sai zo ya dan sake ni dan sarara na wuni daya, kwana daya, kwana biyu, sai sake daure, wai sai na bar wannan addini na musulunci. Kuma bayan dangantakar da Sa'id ibn Zaid yake da ita tsakaninsa da Umar a matsayinsa na da a gurin Umar, Umar yana auren ƴar uwar Umar. Shi Sa'id ibn Zaid yana auren ƴar uwar Umar, Fatima bintul Khattab. Ai shi Umar bintul Khattab, to akwai ƴar uwarsa Fatima bintul Khattab, Sa'id ibn Zaid yana aurenta. To sai zama yana da dangantaka da Umar ta bangarori guda biyu, dangantaka ta jini da dangantaka ta auratayya, saboda ya auri ƴar uwar Sayyidina Umar. To Sayyidina Umar sai ya tamke shi, ya daure shi, ya wuni a daure, ba wanda ya isa ya kwance shi, saboda kowa na shakkun Sayyidina Umar, kowa na tsoronsa. To sai bayan kwana biyu uku sai ya sake dawowa, sai ya daure shi, ya wuni ya kwana a daure, sai ya sake shi, fatan dai ya bar wannan addini, amma hakan bai sa ya bar addinin ba, shi da kansa yake ba da labari. To a nan gurin ana bayyana mana cewar Allah ya masa taufiki, Allah ya masa gamdakatar da musulunta, gabanin kuma ya musulunta ya kasance cikin masu ƙyamar musulmai, ya kasance cikin masu tsananta cutarwa ga musulmai. Wa qalat layla ihda almuhajiratil li ardil habashati ma'a zawjiha, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira wacce ake kiranta Layla, tana ba da labarin abin da ya faru har ya kai ga musuluntar Sayyidina Umar. Ɗaya daga cikin mata da suka yi hijira zuwa ga garin Habasha, wacce ta fita ita tare da mijinta, mun ambace ta a baya, take ba da labari cewar kana Umar ibn al-Khattabi min ashaddin nasi alaina fi islamina. Tace Umar dan Khattab, Allah ya yarda da shi, ya kasance daga cikin mafi tsananta cutarwa gare mu saboda musuluntan. Wato shi yana cikin mafi tsananta cutarwa na mutane a gare su saboda musuluncin su. Duk mutane ba wanda ya kai shi cutar da su saboda musuluncin su. A cikin mutane kakab ba wanda ya kai Sayyidina Umar cutar da su saboda musuluntan su. Wannan kamar shimfiɗi take, tana sharar fage gabanin ta zo da bayanin nata. Tace falamma rakibtu ba'iri uridu an atawajjaha ila ardil habashati idha ana bihi. Tace lokacin da Annabi ya mana umurni mu fita daga Makka mu yi hijira zuwa garin Habasha, sai na hau kan raƙumi na, shine falamma rakibtu ba'iri, yayin da na hau kan raƙumi na, uridu an atawajjaha ila ardil habashata, ina so in fiskanci garin Habasha akan wannan raƙumin nawa. Tace idza ana bihi, kwatsam sai gani na yake cikus da Sayyidina Umar. Tace har zuciyarta ta tsinke, ta dauka zai kama ta ya dawo da ita tunda kabilar su ɗaya da ita. Tace sai na yake cikus da Sayyidina Umar, zuciyata ta tsinke, nace yau kashi na ya bushe, ga Umar nan ya haɗu da ni, ina shirin barin garin Makka, ina fiskantar garin Habasha don in tsira da addini na. Faƙala li, sai Sayyidina Umar ya ce min, ila aina ya umma Abdullahi, ina za ki je ya mahaifiyar Abdullahi? Sayyidina Umar yake tambayar ta, sai ta yi mamakin taushin tambayarsa saboda yanda yake da zafi da tsanani wa musulmi. To amma da ya mata irin wannan tambayar, har ma ya mata ya kira ta da alkunyarta, ai a ce maka baban wani, akwai ɗan kara da girmamawa sabanin a kira ka da sunanka garangatsai. To yadda ta ji ya kira ta da sunan ɗanta, ma'ana ya ce mahaifiyar Abdullahi, sai ta ga akwai taushi a maganarsa, a nan sai ta yi ajiyar zuciya, kenan ta fahimci ba zai cutar da ita ba. Da gabanta ya tsinke, hankalinta ya tashi, da ta ji ya ce mata ina za ki je ya uwar Abdullahi, sai ta fahimci taushi daga maganarsa, sai ta yi ajiyar zuciya. Sai ta ce masa kad azaitumuna fi dinina, lallai fa kun cutar da mu a addininmu, kun hana mu sake mu yi addininmu. Nadhhabu fi ardillahi haythu la nu'dha, za mu bar wannan gari da kuke cutar da mu, tunda ƙasa Allah tana da faɗi, za mu tafi wata ƙasar ta Ubangiji inda ba za a cutar da mu ba. Za mu bar garin Makka mu tafi wani gari daban, mu je mu samu nitsuwa da kwanciya hankalin yin ibada inda ba za a cutar da mu ba. Wannan martanin da ta mayar wa Sayyidina Umar ke, da ta ji taushi cikin maganarsa, sai ta fahimci ba matsala, ko da ta bayyana masa sababin da zai sa ta fita daga Makka, ta san ba zai cutar da ita ba. Faƙala, sai Sayyidina Umar ya ce sahibakumullah, Allah kasance tare da ku. Kaga wannan lafazi nasa na biyu na nuna sauki da taushinsa a gare ta. Sai ta yi mamakin irin waɗannan lafuzza na Sayyidina Umar, gashi har addu'a ya mata na Allah ya kasance tare da su, ma'ana Allah ya agaza musu cikin hijiransu nan su yi ta cikin nasara har su isa inda suke so cikin nasara. Wannan ya nuna kenan ba zai cutar da ita ba. Sannan kuma kamar akwai jin kai da tausayi da ya fito daga gare shi, ko da suka fito daga gare shi. Sai take bada labari, ta ce falamma jaa zawji Amir akhbartuhu bima ra'aytu min riqqati Umar. Dama mijinta ya tafi ya nemo musu dan abun sha ne da ruwa, ta yi kicibus da Sayyidina Umar. To bayan Sayyidina Umar ya kada kansa ya tafi, sai ga mijinta ya dawo, ya nemo musu ruwa ya zo. Shine take cewa falamma jaa zawji, yayin da mijina ya zo, Amir, mijinta sunansa Amir, mun ambaci sunansa a baya, akhbartuhu bima ra'aytu min riqqati Umar, sai na bashi labari game da abun da na gani na taushin Umar. Kowa kuma ya san Sayyidina Umar da zafi, ya san shi da tsanani wa musulmai a wannan lokaci. To amma yanda ta ga taushinsa da saukinsa, abun sai bata mamaki. Da mijinta ya dawo, sai take bashi labari, yau kaga yanayin sauki da taushin Umar kuwa, da kuma yanda yake nuna baƙin cikinsa daga fitanmu, kamar yana tausaya mana, kaman yana ga sun cutar da mu din da suka yi yasa dole mu fita ko muna so ko ba ma so, kamar ya nuna bakin cikinsu dan cikinsa dangane da fitan mu saboda tausaya mana da yake. Mijinta sai ya mamaki sai ce mata tarjina an yusulima ki yanzu ke fata kike musulunta kina ga zai musulunta, yace wallahi la yuslimu hatta yuslimu yuslima himarul khatab, yace wannan da kike gani wallahi ba zai musulunta ba har sai jakin gidansu na kattab ya musulunta shi bai musulunta ba saboda yanda ya dibe tsammani daga musulunta sayyidina Umar. Me yasa yi wa sayyidina Umar wannan sheda? Yace wa zalika lima kana yarahu min qaswatihi wa shiddatihi ala almuslimin, abinda yasa yi wa sayyidina Umar wannan sheda saboda abinda ya kasance yana gani na zafin sayyidina Umar da tsananin sa wa musulmi, shi yasa yake ga zai taba ba zai taba yuwa ya musulunta ba, yana da wahala, abu ne mai wahala ya musulunta. Yace abinda kika gani kar ya rube ki daga Umar, ai ba yadda za a yi musulunta, mai zafin ran nan mai tsaci mai tsanani da kaushi wa musulmai, ai yana da wahala ya musulunta. Sai dai kuma mawallafin ya ce mana walakin hasalat lahu barakatu da'watil mustafa sallallahu alaihi wasallam, sai dai albarkar addu'ar manzon Allah ita ce ta same shi, ita ta shafi sayyidina Umar, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya karfafi musulunci da Umar, yace fa innahu qala qubayla islamihi Allahumma a'izzal islam bi Umar, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabda musuluntarsa yayi addu'a ya roki Allah ya ce ya Allah ka daukaki musulunci da Umar, inda sayyidina Umar jarumi ne ba shi da tsoro jajircacce ne tsayayye gwarzo, to shine annabi ya roki Allah madaukakin sarki ya karfafi wannan addini na musulunci da sayyidina Umar. Wannan riwayar Imam Tirmidhi ya fidda ita cikin sunan ɗinsa, riwayoyi sun zo makamantan wannan riwaya, malamai suka ce in ka tara riwayoyin natijar da za a fita da ita a ƙarshe ita ce riwayoyin in an hada su gaba ɗaya za su je matakin inganci, wato riwaya ce ingantacciya. Akwai riwayar da Ibn Sa'ad ya fitar da ita cikin littafinsa Tabaqatul Kubra, wacce ita annabi addu'ar da yayi ba Umar din ya roka kai tsaye ba Allah ya shiri ya karfafi musulunci da shi ba, a'a ɗaya daga cikinsu ko shi ko Abu Jahal, tunda da Umar da Abu Jahal duka gwarzaye ne jarumai ne masu fada a jine a Makka, kuma kowa na taka musu nesa ana shakkunsu. To annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kula da jarintar waɗannan mutane guda biyu da ƙarfin halinsu da gwarzantakansu da yadda ake shakkunsu, sai roki Allah madaukakin sarki ya karfafi musulunci da ɗaya daga cikinsu. Wannan riwaya ce da aka samo ta daga Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi da babansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika, ya Allah ka karfafi musulunci ka daukaki musulunci da wanda ya fi soyuwa gare ka cikin mutane guda biyu. Suwa ne ne mutane guda biyu? Bi Abi Jahal bin Hisham au bi Umar bin al-Khattab, imma ko da Abu Jahal dan Hisham ko kuma da Umar dan Khattab, wanda ka fi so a cikinsu ya Ubangiji to ka karfafi musulunci da shi. Idan Abu Jahal ka fi so ka masa taufiki da musulunta dan ka karfafi musulunci da shi, idan Umar ka fi so to ka masa taufiki da musulunta dan ka karfafi musulunci da shi. To a cikin mutane biyun nan Allah ya fi son Umar, shi yasa Allah ya yi taufiki wa Umar da musulunta, haka malamai suka ce. Abdullahi dan Umar shi ma da aka rawaito hadisin nan daga gurinsa, bayan ya hakaito wannan addu'a ta manzon Allah sai ya ce sai ya zama wanda Allah ya fi so cikin mutane guda biyun Umar, tunda Allah ya masa taufiki da musulunta, kuma da shi din Allah ya karfafi musuluncin shi sayyidina Umar din, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Yace wa kana islamuhu fi daril arqam bin abil arqam, musuluntar sayyidina Umar ya kasance ne a gidan Arqam bin Abul Arqam, gida ne da muka yi bayani a baya, wanda annabi ke buya cikin gidan yake ibada da shi, da wanda suka musulunta tare da shi, kuma yake karantar da su abin da aka saukar masa na wahayi, na ibada, na addini. To a wannan gida Sayyidina Umar ya je karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, allati kana almuslimuna yajtami'una fiha, gidan Arqam bin Abul Arqam da musulmai ke haduwa a wannan gidan, sai ibadarsu su hadu su koyi karatu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kad haqqaqa Allahu bi islamihi ma rajahu alaihi salatu wassalam, lalle Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa musulunci da musuluntar Sayyidina Umar abinda annabi ke fata. Me annabi yake fata game da musuluntar Sayyidina Umar? Musulunci ya samu daukaka, musulunci ya samu buwaya, musulunci ya samu karfi, musulunci ya samu izza. To Allah ya tabbatarwa musulunci abinda annabi yake fata na daukaka da musuluntar Sayyidina Umar. Abinda zai tabbatar maka da haka, shaidar da aka yi ta samu daga wasu daga gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace faqad qala Abdullah ibn Mas'ud min riwayat al-Bukhari ma zilna a'izzatan منذ aslama Umar. Abdullah ibn Mas'ud, Allah madaukakin sarki yadda da shi, yayi shaida kan cewa wannan musulunta da Sayyidina Umar yayi, tabbas Allah ya daukaki musulunci da shi. A riwayar da Imam al-Bukhari ya fidda ita cikin sahihinsa, yace ma zilna a'izzatan منذ aslama Umar, bamu gushe ba muna madaukaka tunda Umar ya musulunta. Da su makaskanta ne, suna cikin kaskanci da rauni, amma daga musuluntar Sayyidina Umar sai suka samu izza, suka samu daukaka, suka samu buwaya. Inji Abdullahi dan Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya yadda da shi, yace fa innahu talaba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yu'lina salatahu fil masjidi fa fa'ala. Domin shi Sayyidina Umar lokacin da ya musulunta ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sallarsa a jikin ɗakin Ka'aba. Annabi da bai isa fito yayin sallah da shi da sahabbansa jikin ɗakin Ka'aba ba, sai sun buya a gidan Arqam bin Abul Arqam, suke samun daman yin sallah a sake. To amma Umar da ya musulunta sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan addini da kazo da shi ina ce gaskiya ne? Annabi ya ce gaskiya ne. Yace to ai gaskiya ba a boye ta, ku fito mu je kawai aje ayi sallah jikin ɗakin Ka'aba. Aka zo jikin ɗakin Ka'aba, aka yi kabbara, aka fara sallah, mutanen Makka suka fito da gudu za su zo su ci mutuncin musulmai, su ci zarafinsu cewar renin wayen nasu ya kai ga har su fito su zo jikin ɗakin Ka'aba suna wannan ibadar tasu. Sai sun taho a guje sun ga Umar, sai kowa ya yi burki. Duk wanda ya fito a guje ya ga Umar sai ya burki sai ya juya. Shi ne Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah yarda da shi, yake cewa laqad ra'aytuna wa ma nastati'u an nusalli bil baiti hatta aslama Umar. Yace na ganmu muna cikin rauni waɗanda muka musulunta, ba mu iya mun fito mun zo mun yi sallah jikin ɗakin Ka'aba ba har sai bayan musuluntar Umar. Inji Abdullahi ɗan Mas'ud, yace falamma aslama Umar, bayan Umar ya musulunta, qatalahum, sai yayi tayaqan Qurayshawan Makka, hatta tarakuna nusalli, har suka bar mu muka samu damar yin sallah jikin ɗakin Ka'aba. Kenan Sayyidina Umar yayi ta fito, na fito da Qurayshawan Makka na tsangwamar da suke yi wa musulmai. Bayan musuluntarsa, musulmai suka samu iko, suka samu damar yin sallah jikin ɗakin Ka'aba, har ma suka samu damar yin tawafi. Amma da ba su isa su zo su yi tawafi ba, ballantana su yi sallah. Amma bayan musuluntar Sayyidina Umar sai suka samu wannan damar. To wannan shine takaitaccen bayani dangane da musuluntar Sayyidina Umar. Idan mun kula, dalilin da yasa Sayyidina Umar ya musulunta, hijiran nan da sahabban annabi suka fita za su yi daga Makka zuwa Habasha shine sabbaba musuluntarsa. Sannan gabanin nan kuma dama annabi ya roki Allah, subhanahu wa ta'ala, ya karfafi musulunci da sayyidina Umar. Wata riwaya kuma wacce mun karanta ta, Allah ya karfafi musulunci da wanda ya fuso cikin mutane guda biyu, Abu Jahal ko kuma Umar ɗan Khattab, sai Allah ya zama ya fi son Umar ɗan Khattab, sai masa taufiki da karbar musulunci. Ka kenan fita Habasha, ya fita hijira zuwa Habasha da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan guda biyu sune sababi na musuluntar sayyidina Umar. Wasu malaman kuma suka ce sababin musuluntar sayyidina Umar addu'ar manzon Allah ce. Fita hijira kuma zuwa Habasha sababi ne da Ubangiji ya kawo, wanda ta wannan sababin ne Umar zai musulunta, kuma sai zamanto wannan ya zama shine sababin musuluntar sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya musulunta yana dan shekara 26, kaga matashi ne san da ya musulunta, yana da shekara 26. A lokacin da ya musulunta, wasu daga cikin malaman tarihi suka ce adadin musulmai a wannan lokaci bai haura mutum 40 ba, bai haura mutum 40, wasu suka ce bai haura mutum 50 ba, wasu suka ce bai haura mutum 56 ba. Kaga kenan dai dan wannan tsakani din, tsakanin 40 zuwa 56 adadin musulmai bai haura wannan adadin ba. To kaga dole za a lissafa sayyidina Umar daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen karɓar musulunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda a lokacin da ya musulunta adadin musulmai bai haura 40 ba. Wannan na fassara mana cewar masu shiga musulunci kaɗan ne sosai, tunda shekara nawa lokacin annabi yayi yana kiran mutane zuwa ga musulunci? Shekara 5. Domin hijira da aka fita zuwa Habasha ta farko a shekara ta 5 ne bayan fara yi wa annabi wahayi, kuma a daidai wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki yayi taufiki wa sayyidina Umar da musulunta. Kuma a wannan lokaci ana batun cewar adadin musulmai bai haura 40 ba, kaga cikin shekara 5 a ce duka wanda suka musulunta ba su fi 40 ba, kakenan wannan yana nuna wanda suke musulunta ba su da yawa. Wannan zai nuna maka yanda annabi ya wahala da mutanen nan, yanda annabi ya sha gwagwarmaya da mutanen nan. Wannan kaman kalubale ne ga masu da'awa, idan ka samu tsangwama daga gurin mutanen da kake karantarwa, kake kira su zo su bautawa Allah, su da'a wa Allah, su daina kaza na saban Allah, su bar kaza na saban Allah, in ka hadu da kalubale da tsangwama da cutarwa, ka tuna wanda ya fi ka alkhairi ya hadu da ninkin haka. Domin shi shekaru 5 yayi duka wanda suka karbi addinin daga gurinsa mutum 40 ne. Shekaru 5 ba shekara 1 ba, ba wata 1 ba, shekaru 5, amma mutane 40 ne suka karbi musuluncin a gurinsa. To wannan yake nuna cewar ɗabi'a ce, sunna ce ga duk wanda ya rungumi karantar da al'umma, ya rungumi da'awa kan wannan turba ta addinin musulunci, dole zai haɗu da kalubale, dole zai haɗu da cutarwa, dole zai haɗu da tsangwama. To wannan kar ya kashe masa zuciyarsa, kar ya sanyayar masa da gwiwarsa, ya tuno annabawan Allah a kan irin haka suka rayu, sun sha gwagwarmaya, sun sha wahala da al'ummunsu. Don akwai annabi cikin annabawan Allah da al'ummarsa za su masa lakaɗa masa duka, su masa jina-jinaye, su ma al'ummar da yake kiransu su bauta wa Allah za su masa dukan tsiya-tsiya su ma. Idan ya farfado abin da yake cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah mutanen nan da suka mun duka hannu su ma Allah ka gafarta musu, dan ba su sani ba, da sun sani da ba su mun ba. Bayan ya yi jinyar dukan da suka masa ya warke, in ya fito ya ci gaba da kiransu su ƙara masa dukan tsiya-tsiya su ma, su masa jina-jina. Idan ya farfado yana share jini a goshinsa, yana sharewa a gangar jikinsa, amma yana ta Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ka gafarta mutane na saboda su ba su sani ba, da sun sani da ba su mun abin da suka mun ba. To haka annabawan Allah suka rayu, sun hadu da tsangwama, sun hadu da kalubale, wanda ya ninka namu ninkin baninkin a yau. To bayan sayyidina Umar ya musulunta, wani hoɓɓasa mutan Makka suka yi, kun san dole abin zai ɗaga musu hankali, dole abin zai ci musu tuwo a ƙwarya. To bayan musuluntarsa, wani mataki suka ɗauka? to wannan zamu jinkirta bayani a kansa saboda kurewar lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah subhanahu wataala ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.